Masu sauraron mu anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda Sashin Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16:25 da kuma 60 Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa 102.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da normal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Dakarun 'yan tawayen ƙasar Siriya da Turkiyya ke marawa baya sun kai hari ta sama da motocin sulke kuma jiya Asabar a arewacin Siriya a yunkurin kwace ikon wani gari da ke kan iyaka daga hannun ƙungiyar IS. Garin da Kib da ke tazara kilomita 10 daga kan iyakar Turkiyya gari ne da 'yan Sunni suke annabcin cewa a nan ne za a yi yaƙi na zamanin ƙarshe tsakanin musulmi da kuma abokan gabansu Romawa. Ƙungiyar IS tana kiran mujallarta ta intanet da ta fara wallafawa a shekara ta 2014 da sunan garin. Masu sa ido na ƙungiyar da ke hankoron kare haƙƙoƙin al'ummar Siriya da ke da cibiya a Burtaniya sun ce dakarun sun kwace sassa da dama masu muhimmanci kusa da garin jiya Asabar. An kuma ji ƙarar bindigogi a lokacin da rundunar ke shirin lugudan wuta kimanin kilomita 2 da tsakiyar garin da ke ƙarƙashin tsaro. Turkiyya ta kaddamar da hare-hare kan iyaka a wurare da kungiyar IS ke da ƙarfi ranar 24 ga watan Agusta, 'yan kwanaki kafin a alakanta mayakan IS da wani harin ƙuna bakin wake a wajen wani bikin aure da ake gudanarwa a birnin Gaziantep da ke kusa da Turkiyya, inda aka kashe mutane 51 a lokacin ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Turkiyya Mevlut Gasoglu. Ya ce tilas ne a kakkaɓe mayakan IS daga ƙasar Siriya. Jiya Asabar shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ci alwashin ayyana yankin tudun mun tsira da aka raba da ta'addanci mai faɗin kilomita 5,000 a kan iyaka da ya haɗa da yankin da aka kwato a wannan gumuzu. A wata sabuwa kuma jiya Asabar sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na ƙasar Rasha Sergey Lavrov suka fara wani zagayen tattaunawa da nufin shawo kan yakin da ya daidaita birnin Aleppo. Kerry ya shaidawa manema labarai cewa masu tattaunawa suna iya kokari su cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Wani babban jami'in mayakan ruwan Amurka ya ce an sake kaiwa jirgin yakin Amurka harin makamai masu linzami 2 a tekun Baharam da aka harba daga mashigin tekun Yemen. Babban jami'in ayyukan mayakan ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce an harba makami mai linzami ne na kariya US Mason domin daƙile harin da aka kai jiya Asabar, wanda shi ne hari na uku da aka kai wa jiragen ruwan yakin Amurka a yankin cikin mako guda. Hukumomin Amurka sun ce babu ko ɗaya daga cikin jiragen ruwan Amurka Mason da kuma USS Ponce da harin ya shafa a hare-haren da aka kai ranar 9 ga watan Oktoba. Suka kuma ce harin da aka kai ranar Laraba bai shafi jiragen yakin Amurkan ba. Jiya Asabar dai shafin intanet na rundunar soji ya ce a jawabin da ya yi a Baltimore, Richardson bai ƙarin haske dangane da hare-haren na baya-bayan nan ba, bai kuma faɗi ko makamai masu linzami nawa aka harba ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shafin kwarmaton bayanai na intanet Wikileaks ya fitar da cikakkun bayanan waɗansu jawabai uku da Hillary Clinton ta gabatar ga shugabannin kamfanin Goldman Sachs a shekara ta 2013 da kuma abin da ta gaya wa ma'aikatan ofishin yakin neman zaɓenta da akan yadda za su tunkari waɗansu matsalolin zaɓe da ke tattare da ƙalubalai. Wikileaks ya riƙa fitar da wasiƙun imel da aka sato ta kutsen imel ɗin manajan yakin neman zaɓenta John Podesta na tsawon mako guda yanzu. bisa ga cewar wasiƙun email din ma'aikatanta sun bayyana matsaloli da za su iya fuskanta da suka hada da abin da ta gaya wa jami'an bankin cewa siyasa ta taka rawa a dokar da aka kafa ta yi wa bankuna garan bawul. Clinton ta kuma gaya wa shugabannin cikin raha cewa waɗanda ke aikin banki sun fi kowa sanin yadda ake sa ido akan harkokin kuɗi. Babban abokin hamayyar ta a yakin tsaye da ɗan takara na jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da waɗansu masu kushewa lamura suna cewa tana da dangantaka ta kud da kud da manyan kamfanoni da suke da kuma shugabannin kasuwannin kuɗi. Wani email da aka kurmata ya hada da bada shawara cewa za ta iya rinjayar ma'aikata ta wajen kashe wuni tana wani aiki tare da ƙananan ma'aikata da ke gyaran gado ko kuma share-share a otel ko kuma gidan renon ƙananan yara. Ɗaya daga cikin manyan abokan ƙawancen Clinton tsohuwar gwamnan Michigan Jennifer Granholm ta bada wannan shawarar, ta kuma ƙara da cewa magoya bayansu na jam'iyyar Democrat za su tsuma idan suka ga ta yi haka. A halin da ake ciki kuma ɗan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce yana yiwuwa Clinton ta sha ƙwaya a lokacin da suka yi muhawararsu ta baya-bayan nan, ya kuma ba da shawarar cewa a yi wa dukansu biyun gwaji kafin muhawarar da za a yi ta ƙarshe ranar Laraba. Trump ya faɗa wa jama'a a wani gangamin yaƙin neman zaɓe cewa mu kamar 'yan wasa ne, ko ba haka ba, ni a shirye nake a man gwaji. Trump ya kuma zargi kafofin sadarwa da taka rawar gani a yadda sakamakon zaben shugaban ƙasar da za a gudanar ranar 8 ga watan Nuwamba zai kasance domin Clinton ta samu nasara, yayin da yake ci gaba da musanta cewa ya taɓa waɗansu mata ta hanyar da bata dace ba. Trump ya gaya wa magoya bayansa jiya Asabar cewa zarge-zarge marasa tushe ne, ba su da shaida ko ɗaya, wannan magudin zaɓe ne domin suna yayata wannan labari da ba shi da shaida suna bugawa a manyan shafunan jaridunsu. Bayanan na Trump na baya-bayan nan sun zo ne a kwana ɗaya bayan da waɗansu mata guda biyu suka yi zargin cewa hamshakin ɗan kasuwan mai harkar gine-gine ya nemi ya yi musu abin da ba daidai ba. Wata da ta shiga shirin talabijin na Trump da ake kira The Apprentice ta shaida wa manema labarai ranar Juma'a cewa ɗan kasuwar ya yi mata sumba ya rungume ta a wani otel inda ta je neman aiki.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraron mu sai a gyara zama. Ga Sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagar na Kowa.
Nagari na Kowa.
Dukkan abubuwan ibadat ba su iya cika yanzu sai da wani abu na boko, don haka boko ba mustahabi bane ko sunna, boko wajibi ne a san shi.
Sheikh Abubakar Giro Argungu. Za mu kawo ƙarin bayanai kan muhimmancin ilimi ga dukkan rukuni na jama'a musamman mata. Amma da farko, ranar Talata 11 ga watan nan a makon da ya gabata ne aka yi bikin ranar 'yan mata ta wannan shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin ƙara sa ido kan buƙatun 'yan mata musamman ta fuskar ilimi da zimmar a kimtsa su domin rayuwa ta ƙware saɓanin abin da ake gani a halin yanzu. Mun yi dace tsohuwar malama kuma 'yar ragogwar maya Hajiya Najat Muhammad ta ziyarce mu a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Na tambaye ta me yasa har yanzu arewacin Najeriya ake samun iyaye da suke nuna turjiya kan saka ƴaƴansu musamman mata makaranta domin ilimin zamani. Najatu ta ce wannan zancen da ne, yanzu hakan ya kau.
Abin da zan iya ce shine, kaga misali mu a al'ada, hakika in aka haifi yarinya, wato abin da ake fara tara mata shine tasa, kwanuka, tangaraye na aure. Kaga sabanin kudu, kudancin Najeriya, ni na ga wata mace 'yar dako da 'yarta tana Ingila da kudin dako, na san likitan da uwarsa kitso take tana sai da burodi a gindin gada, amma ya zama babban shahararren likita a ƙasa. Ba za ka samu irin wannan kishin da jajircewar a arewa ba.
Me yasa?
To saboda na farko akwai al'ada. Al'ada cewar ba ilimin ne ya dame mu ba. Ba wato ba shine muhim ba. Duk da yanzu ƙwarai-ƙwarai matuƙa kowa ya gane cewar in baka da ilimin abubuwa da yawa na nakasa, na taushewa, na talauci, na koma baya suna tattare da kai. Saboda haka suna ƙoƙarin 'ya'yansu makaranta, amma ba za su iya biya wa 'ya'yansu kuɗaɗe wato na makaranta a
ko su yi wahala kwatankwacin na takwarorinsu na kudu
don 'ya'yansu su yi karatun ba. saboda abin da suka sa a gaba ba maganar ilimin bace ba shine yafi muhimmanci ba amma ni nan nafi ganin laifin gwamnati saboda me saboda ka gani da Audu Bakwani na sani na san akwai wasu wanda muka yi karatu tare da su waɗanda a kasuwa ranar kasuwa ake zuwa ya sa ƴan sanda a zagaye a dauki yara dole aje a sa su a makaranta kwana mata da maza duk na san waɗanda sun zo sun zama manyan mutane yanzu a ƙasar mu waɗanda a kasuwa aka je aka kamo su kuma akwai wato ingantaccen ilimi to amma yanzu ba ingantaccen ilimin ga talauci ba yanda za a yi mutum kullun abin da yake tunani abincin da zai ci kuma ku yi hakuri maza da yawa sun dauki nauyin kula da ƴaƴa sun barwa matan su mata ne yanzu kusan suke yin komai suka je gidajen mutane ni na sani ne daga Kano nake ba wanda zai min wani abin nan da yawa har a cikin birnin Kano zaka ga cewar mata an basu a cikin wahala matukar wahala ta yanda zasu ci su sha su kula da ƴaƴansu zaka ga mafi yawa mata su ne ma suke neman yanda zasu su kai ƴaƴansu makaranta ko mu waɗanda muke Allah ya bamu yanda zamu yi alhamdulillah idan ka je makarantu kaman a ce ranar ziyara run visiting idan ka je visiting din yara kashi 80 daga cikin 100 na waɗanda suka je visiting din yara zaka ga mata ne mazan ba su damu ba to saboda haka zaka ga cewar nauyi ne wanda aka azawa mace wanda yafi karfin ta tana tunanin abin da za a ci a sha kana tunanin ya za a yi tabiya kudin makaranta ko islamiyyar nan ma akwai wahala
mazan nan rashin zuwan su rashin daukaka ko muhimmanci kan karatun ƴaƴansu nan saboda menene a fahimtar ki in jahilci ko al'ada ce shekara 60 da samun yanci ha yanzu
akwai bazan kira jahilci ba amma zan iya kiran san kai san kai ne idan mutum yana tsananin san kansa baya san daukan nauyin da ubangiji ya dora masa to irin wannan abubuwan ne suke faruwa amma ba za ka ce jahilci ba dan sun san darajar abun sun san darajar dan saboda ko ubangiji ya fada mana ba yanda za a ka hada makaho da mai ido kowa ya san amfanin ilimi kuma ko nan America yanzu duk abubuwan nan da muke gani da na'uran nan da komai da kyan kasa da tsaro da komai ai ilimi ne ya bayar da shi idan ba ilimi ba za ka samu hukuma ta gari ba saboda hukumar mamma jahila ce to saboda haka duk wanda yace bai san muhimmancin ilimi ba yanzu ƙarya yake sai dai kawai dai ba a damu bane mutum sai ya ga in ya samu shikenan kowa ma ya mutu
Shahararren malamin addinin Islam nan Sheikh Abubakar Giro Argungu ya ce ilimin zamani wajibi ne ga duk musulmi musamman ɗiya mace ba kamar yadda ake ɗauka a wasu sassan ƙasar Hausa ba. Sheikh Giro Argungu ya faɗi haka ne a ƙasar Saudiya lokacin da suka zanta da wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad.
Don haka wannan ya nuna akwai muhimmanci da buƙata game da ƴaƴa mata su tashi tsaye su nemi ilimi. Musamman kamar da wani hadisi ya tabbatar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka baiwa diya mace ilimi ita kadai daidai yake da ka baiwa da namiji biyu ilimi wannan ya nuna ba ta ilimi yafi baiwa namiji ilimi a wurin amfani da tarbiyyar yara wanda ita za ta iya samar da amfani ga ƴaƴan ta hanyar koya musu tarbiyya da kuma dubin karatun da suka yi da lura da shige da fice nasu da maganganun su balhamma mai gida da kuma dukiyar gida wanda dukkan su suna buƙatar ilimi musamman in muka dibi abin da ya shafi tsarin rayuwar duniya yau gaba daya abin da ya shafi tafiya ta ibada kamar aikin haji tafiya ta kasuwanci tafiya ta sadar da zumunta dukkan waɗannan nau'o'a guda uku suna buƙatar ilimi guda biyu ilimi na addini da kuma ilimi na zamani musamman don mutum ya cece rayuwarsa ya samu makai ne yanda zai iya shiga cikin jirgi yanda zai iya buga waya in ya samu matsala yanda ko lifta zai shiga dole sai da ilimi idan zai shiga masallaci yanzu kofofin masallaci ba irin na da bane don haka suna buƙatar ilimi wurin buɗa su kowane irin al'amari yanzu kuɗaɗen da ake amfani da su a duniya wurin sarrafawa na biyan kujera da canji da ciniki da kuma sayan abinci saye da sayarwa dukkan su yanzu sun koma ilimi biyu da ilimin zamani da kuma ilimi na addini saboda kai sa tun asalin farawa musulunci ya dora ma bangaren maza da bangaren mata muhimmancin neman ilimin addini da kuma ilimi na rayuwa wanda yake abinci da bai bukata wani ilimi amma yanzu abinci na duniya gaba ɗaya ya canza kuma matan nan su ne suke kokarin sarrafa abinci ga madajensu abinci ga gidajensu na baki na walima na yan yara da makamantan irin su don haka ilimi abincin yanzu gaba ɗaya ba iya sarrafa shi babu ilimi a da babu manja ma da babu manja sai dai irin local kayan abinci yanzu kuma gongwaye ma da ake hadawa da kala-kala din abinci kuma a da ba a san wani ciwo wai diabetes ko wani ciwon hawan jini duka amma yanzu duka ga su nan suna bukata ya zama na mace tana da ilimi da za ta sarrafa abincin nan ga mai hawan jini ko kuma ga wanda yake da ciwon sugar kuma akwai bukata tana da ilimi don haka yasa ma a da ana fada ga sautin diya mace ba ta aiki gidan radio da television amma yanzu dole malaman duniya gaba daya sun ittifaki cewa dole ne a kyale mata su shiga kowace ma'aikata su yi aiki misali in muka dauki bangaren yan sanda da ba a daukan matan aure in sun yi hada kishiya da kishiya a kai police station sai dai wurin mai unguwa ko hakimi ya sasanta su ko liman ko malamin unguwa amma yanzu in sun yi fada musamman su kai buge-buge dole sai an tafi police station wurin yan sanda an yi bincike to wurin bincike yana yiwa a sanya wata cikin cell kenan inda a sanya ta cikin cell a tsare ta ko a yi wani rubutu dole akwai bukata yan sanda mace wadda za ta yi binciken jikinta aikin haji a halin yanzu in za a zo airport na duniya gaba daya ko da nan Makka da Madina Jidda da sauransu sai an bincike jikin diya mace a gani in babu wani abu na zamani cocaine ko wani abu da za ta zo da shi idan babu diya mata waɗanda suke aiki a wannan bangare na airport to shikenan dole namiji kaga za a yi abin da bai da kyau don haka yasa ilimi yanzu ya bude birni da kauye musamman abin tausayi matan mu na karkara da ƴaƴan mu kullun ana kokarin dakushe su wani gari ma ko councilor sun isa su tsaye da councilor amma ba a iya ba su samun damar tsaye da councilor saboda babu ilimi primary din su ta mutu ƴan makarantun nan su azuzuwa sun ruguje da ana karatu a karkashin kara aka dawo ga ite wai shikenan noma kawai wannan ya sa sun zama kaman bayi a cikin kasa ba a iya musu kwalta ba a iya kai musu wani kayan more rayuwa irin ruwan zamani suna shan ruwa inda dabbobin su ke shan ruwa curutoci suna addabar su a ko ina don haka akwai bukata ga gwamnati da kuma tajirai su tashi tsaye da yan boko su taimaka a ga cewa wannan ilimi na addini da ilimi na zamani ya bude ko ina an ilmantar da shi bangaren maza da kuma bangaren mata a da gidan yari ba a bukatan a kai mace gidan yari yanzu gidan yari akwai matan aure da ake kaiwa ana rufewa har ma gidan mata akwai cikin gidan yarin don haka yasa dole sai an dauki ƴaƴa mata a wannan bangare don haka akwai bukata dai a rayuwar duniya ya kasance an fahimci canjin da duniya ta samu kuma Allah shine zamani kamar yadda Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya ce kar ku zagi zamani ni azamani wanda ya zagi zamani ya zage ni don haka muna kira ga mutane su yi ilimi na addini su taimaka ma rayuwarsu su taimaka ma iyayensu da kuma ƴaƴansu yanzu ko asibiti aka kai mutum to ba inda za a yi a rubuta mai magani ya dawo cikin gida ya sha ko ya shaha ko ya yi wanka in babu ilimi domin kowane magani yanzu a jikin shi ake rubutawa kuma da boko haka ilimin boko da ilimin addini kamar yadda masu hikima ke cewa duk abinda baya cika wajibi bai cika sai da shi to shi ma ya zama wajibi dukkan abubuwan ibadat ba su iya cika yanzu sai da wani abu na boko don haka boko ba mustahabi bane ko sunna boko wajibi ne a san shi don mutum ya samu saukin communication gidan aure da waya da rubutu da sirri da asirin account kudin mutum na banki da na albashi da na ƴaƴansa da na gado da na kotu da komai ya zama na mutum bai zama dabba ba a rayuwarsa namiji ko mace zai iya taimaka ma kanshi a cikin rayuwa don haka muke roko ga dukkanin bayin Allah gaba ɗaya a duniya duka a tashi tsaye a bude al'amarin ilimi ya abin tausayi ga mahajjatan mu maza da mata masu zuwa aikin haji amma sun zo babu ilimi ƙarshe yanda ma ina ne wurin fara dawafi ina ne Safa da Marwa ko ina gashi na an rubuta da boko hanya an rubuta takarda kati komi an rubuta amma idan mutun ya zo babu ilimi ƙarshe sai yayi wahala banza zaka ganshi walakance bai san inda yake ba in an ce ai nan yace tau an ce ai nan yace tau don haka mafi tausayi mafi hasara kudin kujera sune waɗanda suke zuwa wannan ƙasa babu ilimi don haka ilimin kuma na boko kawai ya ishe mutun domin akwai littattafai da aka wallafa da na Qur'ani an fassara shi da boko kwa na abin nan hadisai da kuma na aikin haji da dukkan tsarin rayuwa ga baki daya saboda haka a takaice muna kira ga ainihi bayin Allah kowanne mutun yayi kokari kada yace ya girma ko yayi shekarun da ba zai iya neman ilimi ba kamar yadda alqur'ani yace innal insana la yataga ar'ahu stagana mutun yana dagawa dan ya ga an bashi wadata yanzu tajiran mu na Najeriya waɗanda ba su da ilimin boko suna nan walakance masu gidajen mai sun bude dukiya amma kash ba san yanda za su iya tsara an kame lita kaza ina da kaza ko dole sai mutun ya bide wani PA ko wani secretary kullun suna rikici shi bai da ilimin sa da zai iya rubutawa ya karanta balle ma ya ceci dukiyarsa ya san wanda zai tsara al'amura so muna roƙon Allah ya sanya albarka ga rayuwarmu da rayuwar mata gabaki daya muna roƙon Allah ya bamu ilimi mai amfani kuma wannan language da ake kiran shi yare da yawa mutane sun kuskure wurin fahimtar sa an dauki boko wani abu ne kawai gashi na aje ayi aiki a samu albashi alhali a cikin boko akwai tsarin noma wanda yake waɗanda suka fi kowa ƙwarewa ga noma a duniya ta hanyar boko suka san shi ba ta hanyar larabci ba irin Isra'ila irin China da sauransu duka ta hanyar boko ne suka bunƙashi technology da kayan na'urori na zamani na rayuwa da noma karan kansa yanzu Isra'ila sai ta ba duniya shinkafa China ma haka amma mu ga munan gaba ɗaya mu saboda dambala da kuma rashin ilimi babu abin da zai yi wa sai da ilimi muna roƙon Allah ya sa albarka ilmantar da mu abin da zai amfane mu
Maryam Ato Muhammad Muryar Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
kuma kamar yadda wata kilba ku manta ba biyar ga wannan wata rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a kowace shekara domin karrama malaman makaranta ko ina a fadin duniya Zaraddin Sani Funtuwa ya zanta da shugaban kolejin kimiyya da fasaha ta tarayyar Najeriya da ke dayi a jihar Katsina Isa Yusuf Funtuwa kan wannan rana
wannan lokaci an gudanar da taro ne wanda Majalisar Dinkin Duniya ta kirkiro da shi domin ware wata rana ta musamman ranar malamai ta duniya to wannan koyewa dai a wannan kasa muna ganin kamar wasu ba su dauka abin da muhimmanci saboda wani lokaci malami yana shiga aji ne a lokacin da ya samu na aiki zai aji wannan koyewa da yake to akwai wani sharhi da zaka yi mai sauraro dangane da wannan halayya da wasu malamai suke yi
shi malami a kullun ana amfani da sha'awar shi wanda ke da sha'awar koyarwa ya zanto cewa yana son ta yana so ya yi ta ko da an bashi wani aikin ba zai tafi ba amma wanda ya dauka cewa wannan aikin koyarwa yana yin shi ne kafin ya samu wani aikin to yana samun wani aikin zai bashi in ka lura wani yana aiki a banki ma yake barin aikin bankin ya komo yana koyarwa wannan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba sha'awa ta koyarwa ita ke sa mutum ya tsaya ya koya rashin sha'awa tun farko shike sa mutum ya aji akwai waɗansu abubuwa da ke kawo sha'awar ma ita kanta a koyarwa ta dishi idan mutum dama ya ce shi yana so ya samu kuɗi ne nan take ya samu kuɗi a cikin hanzari to idan ka zo wajen koyarwa kaga ba wuri bane da zaka samu kuɗi cikin hanzari to wannan wani na iya sa shi ya bar koyarwar domin ya tafi wurin neman kuɗi din
ko akwai shawarar da zaka bada waɗannan malamai su rage barin wannan guri da suke koyar da yara
da farko dai ita su kansu masu daukar ma'aikata din su riga daukar ma'aikatan da za su yi koyarwa domin suna da sha'awar koyarwa. Kuma administrators waɗanda suke gudanar da ilimi din su daina yin waɗansu abubuwa da za su iya frustrating din malamai din. Su sun zira su ko su hayaƙa su. Ka yi ma mutum postin ko ka tura shi wani wuri inda shi baya so ya je. To wani lokacin yakan sa wani ma ya ba wurin aikin din. Ko kuma a shi wanda zaka tura shi ya aikin din ya zanto cewa baka kawo mashi waɗansu tallafi na wurin ka bashi gida da zai kwana, kuma ya zanto cewa wurin aikin ka bashi kayan aiki, wannan yakan kawo mutane su silale sha'awar koyarwar ta silale a zuciyarsu.
Baka ganin shi aiki in aka dauke ka har sai ka amince lalle duk inda za a tura ka kayada.
Kullum idan administrators za su riga aunawa su riga ganin cewa wani abu ne ya fi dacewa, maimakon ka tunzura shi ya ba wurin har gara ka lallabe shi har ya zanna har abin ya zama jiki a gare shi. An san ko ina kana iya tura mutum. Idan ka ɗauki sabon wanda aka ɗauka aiki ya zanto ka tura shi wani wuri inda ba uwa ba uba, ya yi nisa ko ba a fara biyan shi kuɗi da wuri ba, yana ji yana gani dole ba aiki. Ka tura mutum ya je ya aiki an ɗauki watanni masu tsawo ba a fara biyan shi ba, kuma ba kowa ba ya tare da kowa. To amma idan da zaka tura shi inda iyayen shi suke ko in su mutanen shi suke, lokacin da aka fara biyan shi kana iya tura shi ko ina saboda ya fara an sa albashi.
A matsayinka na masani wanda kai ma tsohon malami ne, ko zaka yi mana wani bayani na a wannan shekara ta 2016 a wannan rana ta ranar malamai ta duniya da aka gabata, zaka iya bayyana mana irin jin dadin da malamai suke koko aka san haka?
Shi malami da yake da sha'awar koyarwa kullun idan ya shiga aji ya koyar yana cikin jin dadi. Idan kuma aka yi magana kan aka san shi matsawar ba a bashi kayan aiki da zai koyar wannan ba, to tabbas ba zai ji dadi ba. Kuma ya zanto cewa ma yaran inda suke zama an samu wurin da yake yana mai inganci wanda zai taimaka ma koyarwar ta inganta. Ba a sa yara da yawa a cikin aji ba, wanda har yanda za a yi controlling ɗinsu ma ya bi waya.
To akwai wata ɗabi'a da su malaman suke, za ga kowane malami ya fi so shi a ce an bar shi a cikin irin kamar in ce birni haka, ba a kai su irin guraren karkara ba domin su koyar. Kana ga akwai wata shawara ko kuma jan hankali da za ka yi ga su waɗannan irin malamai da suke so su tare a cikin irin manyan birane haka?
Kamar yadda muka yi magana, idan aka ɗauki mutum dai a aiki ko ina ana iya kai shi, to idan har mutum ya yarda cewa za a kai shi, idan ya si ko da an kai shi ƙauye, to ya yi haƙuri ya ci gaba da koyarwa a ƙauye. Wata rana sai ka ga a kwana a tashi ya koma birni. Idan aka yi magana ladabi, wato shi ne kamar a turanci ake kiran shi discipline. To matsawa ba ladabi a ko ina ne, koyarwa da kuma koyo ba zai inganta ba, kuma ba za a ci ma gurin abin da ake nema ba.
Masu aro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chibahiro Dodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Da kuma Chibahiro Dodone wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya.
Dakarun 'yan tawayen ƙasar Siriya da Turkiyya ke marawa baya sun kai hari ta sama da kuma motocin sulkeji a sabar a arewacin Siriya a yunkurin kwace ikon wani gari da ke kan iyaka daga hannun ƙungiyar IS. Garin Dabik da ke tazara kilomita 10 daga kan iyaka Turkiyya gari ne da 'yan Sunni suke ɗauka da mahimmanci. Wani babban jami'in mayakan ruwan Amurka ya ce an sake kaiwa jirgin yakin Amurka harin makami masu linzami biyu a tekun Baharam da aka harba daga mashigin tekun Yemen. Babban jami'in ayyukan mayakan ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce an harba makami mai linzamin ne na kariya USS Mason domin daƙile harin da aka kai jiya Asabar.